Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa Speto Janar na ƴan sandan Najeriya ya bayar da umarnin janye duk ƴan sandan da ake aikawa suna gadin wasu manyan mutane ba bisa doka ba.
I want to obviously ensure that all commands, all CP commands, must address this issue of illegal deployment of our police special unit.
Haka kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wani sabon umarni kan maido da shirin karɓar 'yan gudun hijira a nan Amurka. Amma kuma ya bada umarnin a tsawar da matakan tantance 'yan wasu ƙasashe 11 waɗanda aka ayyana su a matsayin masu iya zama barazana ga tsaron Amurka. A jiya Talata, shugaban Amurka ya ɗauki wannan mataki yayin da wa'adin wani umarni da ya bayar a can baya na hana karɓar 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 120 ya kawo ƙarshe. 'Yan gudun hijira daga ƙasashe 11 da ake tunanin suna tattare da barazana ga tsaron Amurka za su fuskanci tsaikon kwanaki 90 ana duba takardunsu na neman mafaka. Sannan za a basu su shiga ƙasar ne kawai bisa irin buƙatar da kowa zai gabatar ta gashin kansa. Idan har akwai buƙatar ba su damar shigowa, kuma idan ba sa tattare da wata barazana ga Amurkan. Jami'ai sun ƙi bayyana sunayen waɗannan ƙasashe, amma kamfanonin dillancin labarai na Reuters da na Faransa sun bayyana ƙasashen a matsayin waɗannan tunda a baya ake buƙatar 'yan gudun hijirarsu su fuskanci binciken ƙwaƙwaf wajen tantance su. Sun kuma hada da Masar da Iran da Iraki da Libya da Koriya ta Arewa da Somalia. Sauran kasashen sun hada da Sudan ta Kudu da Sudan da Siriya da Yemen da Mali.
'Yan majalisar dokokin Amurka na matsin lamba ga shugaba Donald Trump da ya ayyana cewa kisan ƙare dangi akan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya a Myanmar, ƙasar da akasarinta mabiya addinin Buddha ce wacce ake mata laƙabi da Burma. A 'yan shekarun bayan nan, ƙasar ta Myanmar ta kyautata hulɗarta da Washington. Yayin da hakan ke faruwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka na duba zaɓin ƙaƙaba takunkumi da suka haɗa da na tattalin arziki akan wasu mutane da kamfanoni da ake dangantawa taimakawa wajen cin zarafin da ake yi wa musulmin Rohingya. Abin da ke damu a ganin yana faruwa a jihar Rohingya babban cin zarafi ne, in ji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka na yankin kudu maso gabashin Asiya, Patrick Murphy, yayin wata ziyara da ya yi da muryar Amurka a jiya Talata, inda ya nuna takatsantsan wajen furta kalamansa. A kwanan nan, Murphy da jakadan Amurka Scott Marcel sun kai ziyara jihar Rahin, inda suka gani da ido abin da ke faruwa a ƙasar ta Myanmar. Duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni tare da ayyana sabon matakan da za a ɗauka domin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika, ya zuwa jiya Talata manyan jami'an gwamnati sun kisa ayyana abin da ke faruwa ga musulmin na Rohingya a matsayin kisan ƙare dangi kafin a bayyana cikakken nazarin da aka yi.
Kwanaki biyu kafin a sake zaben shugaban ƙasar Kenya, an harbi direban mataimakiyar babban jojin ƙasar Philomena Mwilu, inda aka raunata shi a jiya Talata, a cewar 'yan sandan birnin Nairobi. An harbi direban ne a kafada wanda kafafun yaɗa labaran cikin gida suka bayyana shi da sunan Titus Musyoka, wanda kuma wasu rotanni suka bayyana shi a matsayin mai tsaron lafiya. 'Yan sanda dai sun ce babu wani rahoto da ya fayyace ko ita ma mai shari'ar, wato Mwilu, na cikin motar a lokacin harin. Zaben da za a yi a gobe Alhamis shine karo na biyu da al'ummar ƙasar ta Kenya ke yunkurin yin zaɓe na shugaban ƙasa a bana. Kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, domin a ce wata an tafka kurakurai. A watan da ya gabata, babban mai shari'ar ƙasar ya ce ana yi wa alƙalai barazana tun bayan hukuncin da suka yanke game da zaben farko. Shugaban adawa Raila Odinga wanda ya janye takararsa daga zannan zabe yayi kira ga magoya bayan sa da su yi zanga-zangan nuna matsalolin da ke tattare da hukumar zaben kasar. An san barkewar tarzoma tsakanin yan sanda da masu bore yayin da hukumomi suka haramta yin zanga-zanga a manyan biranen Kenya a makon da ya gabata.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan kasar sun yi yunkurin dinke sabanin da ke kara fadada a jam'iyyar Star Republican da ke mulki. Sabon rashin jituwan da ya kunno kai a jiya Talata ya faru ne a zauren majalisar sanatoci, inda Jeff Flake, mai wakiltar jihar Arizona, ya caccaki halayen shugaba Trump, ya kuma bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a shekarar da take tafa ba. Flake, wanda wannan shine wa'adinsa na farko a matsayin sanata, wanda kuma ya zama majalisar wakilai ne har na tsawon shekaru 12, ya ce yaudara ce babba a ce ya yi gum yana kallo ana ruguza muhimman batutuwan da suka hada da Amurka ta yi ƙarfi, yayin da ake barazana akai-akai ga abotar da yarjinoyin da suka hada da samar da daidaito a duniya. Flake ya ƙara da cewa jam'iyyar ta Republican ta jima tana yaudarar kanta, inda take tunanin Trump zai sauya halayensa. Wannan suka sa shugaban kasar Amurka da ba kasafai ake ganin irinta ba, wacce kuma ta fito daga bakin sanata mai ci kuma daga jam'iyyarsa, na zuwa ne sau'i bayan kai ruwa ranar Trump ya yi a shafin Twitter da wani sanata na daban daga jam'iyyar ta Republican, wato Bob Corker a jihar Tennessee. A cewar Corker, wanda shi ma ya yanke shawarar cewa ba zai sake tsayawa zaɓe a shekara mai zuwa ba, bayan da ya kwashe shekaru 10 yana majalisar. Samun mutum mai irin wannan tunani a matsayin shugaban Amurka abu ne da ke zubar da kimar Amurka. A jiya Talata, shugaba Trump ya garza ya shafinsa na Twitter, ya mayarwa da Corker martani, inda ya kira shi mutumin da bai cancanci jagoranci kwamitin harkokin waje a majalisar dattawa ba, wanda kuma ba zai iya sake cin zaɓe ba ko a matsayin mafarucin karnuka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Speto General na 'yan sandan Najeriya ya umarci kwamishinonin 'yan sanda da su janye duk 'yan sandan da ake tura suna gadin wasu mutane ba bisa ka'ida ba a faɗin Najeriya. Domin cikakken bayani ga rahoton Hassan Mai na kaina daga Abuja.
That all commands, all CP commands, must address is the issue of illegal deployment of our police special unit and the police mobile force. The DIGP.
So FETA General ne 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Ibrahim Idris, ke baiwa kwamishinonin 'yan sandan kasar umarni. Ya ce dole ne ɗaukacin kwamishinonin 'yan sandan Najeriya su tabbatar sun jajjanye 'yan sandan nan da ake turawa ba bisa ka'ida ba, don kare lafiyar irin jami'an nan da ake kira manyan mutane. Ina son ku bi diddigin duk jami'anmu da aka tuttura, kuma tabbatar an jajjanye su. Kana a sanar da mu a nan hedikwatar 'yan sanda ta ƙasa daga yanzu zuwa ƙarshen wannan wata. Muna son mu zama muke da cikakken iko da kuma ta cewa akan dukkan yadda ake amfani da jami'anmu a ko'ina cikin fadin kasar nan.
We are going to have an absolute control on the usage of our policemen that we attach to VIPs all over the country.
Malam Shaibu Mungadi, wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Aka ga matar gwamna ko matar sanata da 'ya'yan shi za su je kasuwa, amma da 'yan sanda suna ɗauka musu jikuna. Zaka ga gonakin manyan ma'aikata an kai 'yan sanda suna tsaro da gidajensu, an kyale su talakawa, duk abin da zai ci su ya ci su. 'Yan sanda dai an sani a Najeriya san yawan su yayi kaɗan, to kuma cikin ƙarancin da ake da shi kuma ana tara su gidajen manyan mutane ana kyale talakawa ba a yi masu aiki. Ni na gani a wata jiha wani ɗan sanda da na sani yau shekara fiye da 10 yana gidan gona, ba a taɓa canza shi ba. Kaga irin waɗannan ba za su ma san yadda ake aikin 'yan sanda ba. Kwanaki aka yi wani haɗarin mota, aka sami wasu 'yan sanda masu bindigogi mobile sun fito su hudu, suka yi ma mai motan nan ɗaya mugun duka akan sun da hannun da ba nasu ba, sun je sun ci karo da shi bai tsaya ba. Aka bincika aka sami kanan wani wai ɗan uwan wani gona ne ko kanan wani gona ne suke rakawa, yana sauri zai je filin jirgin sama. Ana so a sa ya makara. Kaga irin wannan talaka ne aka yi maduka a kan kanan gwamna ba ma gwamnan ba. Saboda haka wannan umarni da shi Speto General na 'yan sanda ya bada yana cikin manya-manyan ayyuka na alheri da zai yi ma wannan ƙasa idan bi wannan umarni. abinda muke jin tsoro ɗan ƙasa shine da yawa ana bada wannan umarnin amma sai abin sai gaba gaba yake.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington, a shakata da wannan waƙar.
Baku ishara kai ma wani yayi gida yayi moto ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunan ku wani yana da huna goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani bada silifan duka Allah na kaunan ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da redi uga canja ga ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kaunan ku Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah ya ji dadi ya bashi abin sa gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malaikin ka gane abunda tabara ibaka to malan garaka gode mutukan kuma kai butulci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka sumaraya suna canje ni kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan sumaraya suna canje haba Allah ga bayan ka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan di tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan
ta to madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum Yau za mu ci gaba ne da batun wasu fulanin da aka kama ƴan uwansu. Aka buƙaci lalle su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira 200,000 ya koma naira 800,000 daga bisani kuma ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke 7. Ma'ana sai da suka sayar da shanu fiye da 700 suna bayar da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da wannan suka tada ƙayar baya sai aka ɗauke waɗannan ƴan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su ɗin aka maida su Abuja inda magana ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu duk da cewa ba a can suke ba kuma an san inda suka fito. A shirinmu da ya gabata ɗaya daga cikin ƴan uwan waɗannan Fulani ya fara yi mana bayanin yadda lamarin ya faru da kuma yadda aka yi ta karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Kamar yadda wani ɗan uwan kuma zai yi mana ƙarin bayani a kan wannan batu a yau, ba wai ‘yan sanda kaɗai suke karɓar kuɗaɗen nan ba, har da lauyoyin da suke ɗaukowa. A wasu lokutan ma, lauyoyin ne suke cewar a ba da kuɗi kaza a kai ma wane, kuma babu yadda za su sani ko an kai ɗin ko ba a kai ba. Wannan ɗan uwan Fulanin na biyu wanda zai yi mana bayani a yau ya ba mu sunaye da kuma lambobin waya na dukkan mutanen da suka karbi kudade a hannunsu. Kamar yadda wani jami'in 'yan sanda wanda ba za mu faɗi sunansa ba ya sake tabbatar mana, domin yana da masaniyar wannan abu kuma shine ma yake ta kokarin taimaka waɗannan Fulani makiyayan. Bari mu ji ta bakin wannan Bafulatani.
Sa'ibu Alhaji Laute.
Yanzu daga ina kike wannan magana da ni?
To yanzu nake magana a jihar Kogi nan nake magana yanzu.
To kwanaki mun zanta da dan uwanka Bature.
Eh haka ne.
Inda yi mana bayani kan halin da kuke ciki. Shin yanzu za mu so mu ji wani hali kuke ciki ne kan wannan zargi da kuke cewa jami'ai sun kware ku bayan kuma ana daure da ƴan uwanku?
Haka ne, har yanzu wallahi gaya maka yari kai haka bi ya daure mu kai mu ne yadda muka zamu yi yanzu, mu ne yadda ina muka bai sai yanzu haka duk wanda muka samu muka ba da aiki baya ya ci din din kudi kuma sai yayi watsi da mu.
Wato bayanai zaki filla shin har yanzu kuna ci gaba da bada kudade kenan?
Eh to har yanzu muna kokari, har yanzu muna ta kokari dai mun mu sai yadda zamu yi dai yanzu haka muna ta kokartawa yanzu haka dai muna nan muna kame.
Yanzu wani labari kuke da shi ina su waɗanda ƴan uwan naku waɗanda aka rufe suke?
To yanzu an ɗauka su daga waje, yanzu ma an ɗauka su, yanzu an kai su abin nan a Enugu prison.
Ta ina kuka samu wannan labarin?
Eh daga ƴan uwan mu ɗin nan, saboda muna bin sawunsu muna ta tambaya shi ne muka ji an ɗauka su zuwa Enugu, shi ne kuma muka je waje kuma muka tabbatar.
Yanzu abinda za mu so mu gano shi ne ko za ka iya tuna mutane da kuka babbawa kudade suka kware ku kuke zargi a wannan labarin da muke yi?
Eh akwai yawancinsu wanda muka ba da kuɗi a cikin wannan magana.
Eh za ka iya tuno sunayen wasu daga cikin mutanen?
Eh akwai wanda zake rike sunansu sosai, kuma akwai wanda ban rike sunansu sosai ba, sai dai na koma a takardu kuma na duba kuma daga wajen zan gane sunansu.
Waɗanda kike tunawan yanzu za ka iya ambata mana su?
Eh akwai wani dan sanda, wani babban dan sanda jami'i wanda yake a waje yana aiki a Abuja, shi ne muka fara ba da kuɗi a waje, shi ne ana kira shi Musa ko? Musa sunan shi.
Musa kawai ba shi da wata inciya cikakken suna?
Eh to ka dare dai ko ba ta kauna duba takardu dukkan gaya maka sunansu filla saboda kan manta sunan kowanne ne a ciki.
Babu wani abu, yanzu ci gaba da ba mu labari. Shi Musan a wani ofishi yake aiki?
Yana ofis a wajen Abuja, ka sani mu saboda mu Fulani ne ba za mu iya mu gane cewa ga wajen da yake, amma har da lambar shi ma muna da shi.
Amma dan sanda ne yana sa uniform?
Eh dan sanda ne yana sa uniform, DSP ne ma.
DSP Musa?
Eh akwai kuma DSP kuma Loki, kuma shi yana aiki a ofis staff kuma a waje. DSP Loki.
Oh Loki, okay, kamar na sa'a Turanci kenan Loki. Oh su biyu ne waɗanda kuka babbawa kuɗi?
Tun fi haka, saboda yanzu ina daji akwai sunayensu duka a takardu, ka sani muna mantawa in ba mun rubutawa saboda waɗansu suna ma mu wuya.
To bayan waɗannan manyan 'yan sanda masu mukamin DSP biyu, sai kuma wane ne kuka bawa kuɗi saboda ya taimaka muku ga wannan matsala?
Akwai su da yawa, shi ne na ce yanzu ka bani dama zuwa gobe jaddada maka duka filla saboda kar yi kuskure a magana na. Ba na so yi man mutum wanda bai yi mani abin nan ba yi masa zargi.
Wato a taƙaice zuwa yanzu kamar nawa kake jin kuka kashe gaba ɗaya a wannan gwagwarmayar taku?
In gaya maka yari ka kuɗin da muka kashe a waje ya fi ƙarfi a yi lissafi, sai dai mun zauna mu ma da ƴan uwanmu ma muka yi lissafi saboda kuɗin nan a taƙaice dai ko ba mu kashe kuɗin nan ya kai miliyan 50 a taƙaice.
Miliyan 50 shanu kuke sayarwa ko dama kuna da kuɗin ne a ajiye kuke ɗauka ku bayar?
Sayarwa shanu kai garke kai mun kashe garke ya fi garke yanzu misali garke 7 ma wanda muka sayar a maganar nan kuma yanzu haka mu da muna.
Na'am? Ina ji.
Ya kai kamar misali garke 7 da muka sayar kuma sai yanzu abin ya fi ya fi yawa.
Layinka ya fara rawa, kana ji na sosai?
Ina jin ka.
Eh kace kun saida kaman garke 7?
Mun saida kaman garke 7 a yanzu a taƙaice.
A kowane garke shanu nawa ne ga wanda bai sani ba?
Yanzu wani bi muna sai wani garke muna ajiye kaman shanu 100 haka, wani bi har fiye da 150 ma, wani bi har 130 ba yadda ba mu raba garke, wani bi mu raba manya, wani bi mu raba ƙanƙanana garkuna.
To yanzu kuna da sauran shanu bayan waɗanda kuka sayar?
Kuna da shanu yanzu haka. Amma kan yanzu kan sun ba mu wahala mu duk yanzu kan sun talatar da mu yanzu kan ba mu da wani abin da yanzu sai dai mu sai an gode ma Allah.
Bayan haka kuma kun ɗauki lauya a yi ko lauyoyi ma zan ce su ma kun babbasu kuɗi amma har yanzu dai ba a samu kan magana ba.
Lauyoyi ba iyaka an gaya maka malam ba iyakan lauyoyin da muka ɗauka ba iyaka.
Kamar yadda na faɗi ɗazu ba wai duka aka taro aka lalace ba, akwai wani jami'in 'yan sandan wanda yake ta ƙoƙarin ganin an ƙwato mu waɗannan Fulani makiyaya haƙƙinsu, wanda yake da masaniya kan dukkan abubuwan da suka faru wanda kuma muka tattauna da shi. To amma saboda ƙarancin lokaci sai a shirinmu na gaba za mu gabatar muku da hirar da muka yi da wannan ɗan sandan. A kasance lafiya.
A gai da Ibrahim yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Dan fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Kamaru Info an da ta nuna mana cewar shugabannin nahiyan tsakiyar Afirka da sunan da wani taron su a birnin Injamena dake ƙasar Chadi an da taron nasu zai mai da hankali ne akan kudin sefa wanda ke ganin cewa ƙasar Faransa tana neman kariya darajar kudin. Shugaban kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyan Afirka ta tsakiya SEMAC Mr. Pierre Musa shine zai jagoranci taron bayan mai masaukin baki shugaban ƙasar Chadi Zabi Itino ya yi wa al'umman da suka halarci taron lale marhaba ranar 31 ga watan Oktoba 2017. Sai kuma jaridan Le Metayo anda ita kuma ta hango mana cewar shugaban jam'iyyar adawa na MNS Maurice Kamto ya soki jagoran adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Nijon Furundi wajen cewar shine bakin munafiki a kan matsalar da yake faruwa a bangaren 'yan awarin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Kalara anda ita kuma ta ce Laurent Eso ministan shari'a na ƙasar Jamhuriyar Kamaru yana takun saka da dan uwan shugaba Biya anda al'amari yake nema ya kai su ga kai ruwa rana. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune anda ita ma ta ayyana mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta haramtawa 'ya'yan jam'iyyar adawa na SAF din ƙasar Jamhuriyar Kamaru yin wani gangami a birnin cinikayyar ƙasar Douala domin cewar suna goyon bayan 'yan awarin bangaren Ingilishin ƙasar. Jaridan Emergence kuma ta ayyana mana cewar Akere Muna wanda yake neman kalubantar shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya a zaben da za a gudanar na shekaran baɗi yana samun karɓuwa a wajen manyan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin ƙasar da ma 'yan siyasan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan Mutation kuma ta labarta mana cewar ɗan ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Rene Sadi ya tsallake rijiya da baya a yayin da aka naɗa shi a kan kujeran ƙaramin magajin gari na birnin Kirbi wanda waɗansu 'yan bindiga sun kai masa hari a wani waltar da yake kwance a cikinsa amma ba su yi nasara ba. Jaridan Informatin kuma ta rawaito mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru tana neman kamfanin sadarwa na ƙasar ta Kamaru Camtel da ya ƙoƙari na karɓo haraji a wajen waɗansu kamfani na sadarwar ƙasar wanda yanzu haka kamfani yake bin su manyan kuɗaɗe har miliyar 3,600 na sefan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Kamfanin ya yanke musu yanan gizo-gizon su a 'yan kwanakin nan. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan La Nouvelle anda ita ma ta ce ƙasar Faransa ta kawo ɗasu ile guda 10 wanda ƙasashen haɗin kan nahiyan Turai suke neman cewa kar shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya sake kada takararsa a zaben da za a gudanar a shekara 2018 mai zuwan nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gai da Awal, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kiran mu a waya kuke aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Kwamar Bishir Dauda Sabo Ruwa ta Kula, babban sakataren kungiyar muryar talaka ta Kasa. Gaskiya irin takitaccen da Raila Odinga a dukkan adawar kasashen yake dauka wannan yana kara yato da cewa da yawa a siyasa Afirka ba su da kishin kasashensu kuma ba su dauki demokradiyya ba saboda muna ganin cewa kamata a yi kotu ba sa a yi zanga-zanga ba saboda haka take-take su karna soke ya kawo rikici da rudani a cikin kasar Kenya kuma a samu tashin hankali kamar abin da ya shahi abin da ya fara a zaben 2008 saka muna cirga Allah waje rai ya siyasa masu hali irin na Raila Odinga.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rufata daga kamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tuntuni a nan jihar Adamawa ma'aikatan kananan hukumomi suka fara yajin aiki na sanadin gwamnatin Adamawa bacin wata biyar. Ma'aikatan kiwon lafiya ma in ba yi hankali ba suna nan tafe. Ba a ma yi maganan malaman firamare ba wanda duk waɗannan bangarori uku suna bin gwamnatin jihar Adamawa baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan ganganci ne da gwamnonin Najeriya ke da shi na ganin cewa sun wahal da ma'aikata wai su ci shugaba Buhari zaɓe mai zuwa. To abun mamaki shi ne shi shugaba Buhari a kullum in ya tara gwamnoni sai ya ce musu wai shin su suna bacci ne ba sa biyan ma'aikatan kananan hukumomi suna kwana da yunwa. Ayar tambaya nan ita ce shin shi shugaba Buhari yana iya yi bacci?
Assalamu alaikum gidan Radio Muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatas kuma daga tsohuwar kasuwa a garin Fatas. A yau ina so na yi godiya a wata kungiya ta jihar ta kasar Amerika wadda ta ba wa jiharmu ta yobe kayan asibiti da kuma maganinuwa saboda kokari da gwamnati ke yi wajen ganin an farfado da asibitocinmu sun zama na zamani. Wannan kungiyar ta ba da wannan abu gaskiya mun yi rawar gani mun gode. Sannan mai girma gwamna waɗannan asibitoci namu da ake gyara mana su ake mayar mana su na zamani muna roƙon don Allah don Annabi mai girma gwamna akwai yaranmu likitoci waɗanda suka fita ƙasashe da sauran jihohi suna aiki don Allah mai girma gwamna a gayyato su a zo a ba su ayyuka a wannan jiha saboda su ma su ba da gudunmawarsu.
To madalla mun gode da wannan sakonni da kuke ajiye mana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wani sabon umarni kan maido da shirin karɓar 'yan gudun hijira a nan Amurka, amma kuma ya ba da umarnin a tsawara matakan tantance 'yan wasu ƙasashe 11 waɗanda aka ayyana su a matsayin masu iya zama barazana ga tsaron Amurka. A jiya Talata shugaban Amurka ya ɗauki wannan mataki yayin da wa'adin wani umarni da ya bayar a can baya na hana karɓar 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 120 ya kawo ƙarshe. 'Yan gudun hijirar daga ƙasashe 11 da ake tunanin suna tattare da barazana ga tsaron Amurka za su fuskanci tsaikon kwanaki 90 ana duba takardunsu na neman mafaka, sannan za a bar su su shiga ƙasar ne kawai bisa irin buƙatar da kowa zai gabatar da kashin kansa idan har akwai buƙatar a ba su damar shigowa Amurka kuma idan ba sa tattare da wata barazana ga ƙasar. 'Yan majalisar dokokin Amurka na matsin lamba ga shugaba Donald Trump da ya ayyana cewa ana kisan ƙare dangi akan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya a Myanmar, ƙasar da ke da akasarinta mabiya addinin Buddha ce wacce ake mata laƙabi da Bama. A yan shekarun bayan nan ƙasar ta Myanmar ta kyautata hulɗarta da Washington.
To madalla masu sauraronmu, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma tun an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya tana gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau malama Zainab Abdulrahman, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.